Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu taron ma jamhuriyar Niger za ku iya jin shirin nan kai tsaye a yamai ta tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Lol da kuma Niyya dukkan sa zangon FM. Za ku sa ran wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu taron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Talata 17 ga watan Mayu shekara ta 2016. Sahabo Imam Ali ne daga nan gundumar Colombia tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Najeriya tana asarar garwa 800 na mai a kulli yomin a saboda hare-haren ƴan yakin sa-kai. Manyan kasashen duniya a shirye suke su bai wa sabuwar gwamnatin kasar Libya taimakon jin kai da na tattalin arziki. Wata jaridar Ingila kuma ta buga labarin cewa hukumar leken asirin Amurka ta CIA ce ta taimakawa gwamnatin mulkin wariyar Afirka ta Kudu kama tsohon shugaban kasar murgaya Nelson Mandela a 1962.
Kanun labaran kenan.
Mu ƴan kasuwa na Arewa gaba daya ba ma goyon bayan wani yajin aikin da su NLC suke kira.
Comrade Ayuba Wabba shine shugaban kungiyar kwadagon ta Najeriya.
Kafin a kawo kudin mai na koshin gaba 1011 yanzu 1017 ne.
Za mu kawo muku wannan rahoto bayan labaran duniya. Matan sojoji da mazansu suka mutu a fagen daga za su samu horo kan sana'o'in hannu. Senator Ali Madu Sharif ya bada baki ga ƴan jam'iyyar. Sannan da yake sanin yau Talata ce, Ali Mustafa na tafi da shirin tsaka mai wuya. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Yomin da Najeriya take haƙowa ya ragu da wajen kashi 40 daga cikin 100 a saboda hare-haren da ƴan yakin sa-kai suke kaiwa a kudancin ƙasar. Minista a ma'aikatar albarkatun mai Ibe Kachiku shine wannan furucin. Jiya Litinin Mr. Kachiku ya faɗawa majalisar wakilan Najeriya cewa yawan ɗan yamman da Najeriya take haƙowa ya ragu daga garwa miliyan 2,200 kowace rana zuwa ganga miliyan 1,400. Ya ce asarar ganga 800 da ake yi a kulli yomin yana faruwa ne a saboda harare da dagula harkokin harkar mai a yankin Niger Delta da ƴan yakin sa kai suke yi. Kasafin kuɗin Najeriya ya dogara ne akan yawan man da ƙasar take haƙowa. Mr. Kachiku ya ce gwamnatin Najeriya za ta nazarci ahuwan da aka yi wa ƴan yakin sa kai a baya domin tantance abin da ya sa ƙaruwa hare-haren ƴan yakin sa kai ɗin ya sake kunno kai.
Manyan ƙasashen duniya sun ce za su goyi bayan sabuwar gwamnatin ƙasar Libya a wani yunkurin ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗage takunkumin da ta azawa ƙasar. Matakin da suke ganin zai taimaka wa gwamnatin daƙi da barazanar matakan tsaron cikin gida da kuma yaƙi da ƴan ƙungiyar ISIS. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry shi ne ba da sanarwar wannan shawara bayan wani taro da Amurka da Italiya suka jagoranci a yi. Mr. Kerry ya ce Amurka da manyan ƙasashen yammacin duniya shirye suke su baiwa sabuwar gwamnatin Libya taimakon jin ƙai da na tattalin arziki da kuma matakan tsaro. Sabuwar gwamnatin da aka kafa a Libya tana fuskantar ƙalubala daga ƙungiyoyi da ke gaba da juna a cikin ƙasar da kuma ƴan yakin sa kai da suke da alaka da ƙungiyar ISIS waɗanda suka kafa sansani a birnin Sirte kuma sun yi amfani da sansanin wajen ƙaddamar da hare-hare kan ƙasar Tunisia da makwabciyar ƙasar ta Libya.
Mai magana da yawun jam'iyyar African National Congress wadda take jan ragaman mulkin Afirka ta Kudu, Zizi Kodwa, ya zargi gwamnatin Amurka da laifin kokarin dagula gwamnatin da aka zaba bisa ta jama'a ku gafarce ni. Mai magana da yawun jam'iyyar African National Congress wadda take jan ragaman mulkin Afirka ta Kudu, Zizi Kodwa, ya zargi gwamnatin Amurka da laifin kokarin dagulawa gwamnatin da aka zaba bisa tafarkin mulkin demokradiyya harkoki. Ko da yake wakilan gwamnatocin kasashen biyu sun yi watsi da wannan ikrarin kuma sun ce dangantaka su tana nan da ƙarfi. Furucin da Zizi Kodwa mai magana da yawun jam'iyyar ANC yayi ya biyo bayan wani rahoto da jaridar Ingila da yake cewa Sunday Times ta buga cewa hukumar leken asirin Amurka ta CIA ce ta taimakawa gwamnatin mulkin wariya ta Afirka ta Kudu kama tsohon shugaba marigayi Nelson Mandela a 1962. Rahoton da jaridar ta wallafa ya ambaci wani ma'aikacin hukumar CIA wanda ya mutu, yana fadin cewa a lokacin Amurka ta dauki Nelson Mandela a zaman mai jinjinawa a kidar kwaminisanci. Idan ba a mance ba, Mandela ya share shekaru 27 a daura a gidan yari a saboda kyamar mulkin wariya. An zabe shi shugaban Afirka ta Kudu na farko bakar fata a 1994. Bayan da ya mutu a shekara ta 2013, Afirka ta Kudu da kasashen duniya sun yi juyayin mutuwarsa da kuma tuna shi a zaman gwarzon samun zaman lafiya da daidaito a duniya. Mr. Kwadwa ya ce wannan zargi na hukumar CIA shaida ce cewa har yanzu tana gudanar da hidimominta a Afirka ta Kudu.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu haka wani mutum ɗan jihar Massachusetts a nan Amurka mai suna Thomas Manning yana murmurewa daga dashin azzakari da aka masa. Likitoci a birnin Boston sun yi hasashe amma cikin takatsantsan cewa zai murmure sarai. A shekara ta 2012, Thomas Manning ɗan shekara 62 a duniya ya yi hasara azzakarinsa saboda cutar sankara. A makon jiya ka dasa masa sabon azzakari bayan wani da ya mutu ya ba da gudunmawa tasa. Mr. Manning ya ce yana son duniya ta san labarin wannan dashin da aka yi masa, wanda ya dauki sa'o'i 15 ana yi domin karfafa wasu gwiwa waɗanda kira suna jin kunya ko kuma suna ganin kamar za a wulakanta su saboda sun yi hasara tasu a zakari. Idan kuma ya tafi yadda ya kamata, likitoci sun ce Mr. Manning zai iya yin fitsari har saduwa da iyalinsa. Ha kuma sun ce suna son tabbatar an samu nasarar wannan aikin tiyata kafin a yi wa wasu, ciki har da sojoji da suka yi hasara al'aurar su a fagen daga. Fidda likitoci 50 ne suka yi wannan aiki na dashin. A bara aka yi dashin azzakari na farko a duniya da ya nasara a Afirka ta Kudu. Shekaru 10 da suka shige an yi irin wannan dashi a kasar China, to amma wanda aka yi wa dashin da matarsa suka ce wa likitoci a Fidda domin suna fuskantar matsaloli sanin cewa ba azzakarinsa ta ainihi ba ne.
To, sai kuma labarin wani yaro mai suna Umar Javad ɗan ƙasar Pakistan wanda aka haifa nan kasashe ba shi da hannaye. To, amma mahaifinsa ya kudura ne ya cewa wannan yaro ba zai girma cikin kunci da takaici ba, domin nan kasa ba kasawa ba ne. Mahaifin wannan yaro Umar sai ya koya masa yadda zai yi amfani da ƙafafuwansa kamar hannayensa. Yana cin abinci da cokali mai yatsu da ƙafafuwan nasa, yana shan ruwa, yana buga keken rubutu, yana kuma yin zane-zane, yana jefa ƙwallo, haka kuma yana yin wasan bidiyo duk da ƙafafuwansa. Sai gashi a wannan yaron baya tunanin cewa shi nan kasashe ne, ko da yake yana aji uku a sakandare, amma tuni har ya fara tara kuɗi. Ya ce ya taɓa sayar da zanen da ya yi a kan kuɗin rufi 200,000 na ƙasar Pakistan, kimanin dala Amurka 50 kenan.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Madalla, za ku ji roƙon da Sanata Ali Madu Sharif yake wa 'yan jam'iyyar PDP. Amma da farko, shugaban jam'iyyar 'yan kasuwa a arewacin Najeriya ya tsame jam'iyyar daga yajin aikin da babbar ƙungiyar Kwadago ta Najeriya ta kira daga gobe Laraba.
Sunana Alhaji Ayuba Muhammad, ciyaman 'yan kasuwan arewacin Najeriya gaba ɗaya. Mu 'yan kasuwa na arewa gaba ɗaya ba ma goyon bayan wani yajin aikin da su NLC suke kira, domin NLC take kira aje a yi wannan yajin aiki. Kuma kafin su kira wannan taro na yajin aiki, ya kamata su san cewa ƙungiyoyi suna nan kala-kala, irin ƙungiyoyin 'yan kasuwa na arewa wanda ke kowane arewa gaba ɗaya. Mu ba mai ba su taɓa kiran mu mitin akan wannan yajin aiki ba, don haka mu ba ma goyon wannan yajin aiki. Mun kira memba dinmu duk inda suke arewacin kasar nan su ci gaba da business din su bude kasuwanni. Talakawa ba sa mu wurin komai a wannan al'amari.
Bisa ga dukkan alamu wannan koma baya da kungiyar kwadagon Najeriya ke samu dangane da wannan yajin aiki. Ba wai ina fitowa bane kawai daga manyan kungiyoyi, hatta kananan ƴan kasuwa ma suna nuna adawar su da wannan yaji. Kungiyar ƴan kasuwa ta Wuse Market da kenan birnin Abuja ita ma ta bayyana adawar ta da wannan yajin aiki. Kamar yadda sakataranta Alhaji Abdullahi Abubakar Dangara ke cewa,
duk lokacin da aka yajin aiki kanana ƴan kasuwa akan jefa su ne a cikin halika kanikai.
Amma ganin cewar yajin aikin ana yin sa domin talaka ne?
Ne ban gane haka. Tun lokacin da aka ta cire tallafin mai, wasu suna jin dadi, wasu suna cikin talauci. Kuma wanda suka cikin talaucin su ne talakan hayau. Masu jin dadin shi ne masu karɓi wannan kudin hannun gwamnati, a bar su su yi aiki da wannan abin da za a cire tun da mun yarda da wannan shugaban ƙasa Buhari. Abin da aka cire, mun san lokacin da ya ce man na PTF, abin da aka cire na raran mai an gan shi a ƙasa. Yanzu da ya ce ya cire tallafi, to in Allah da sai mun ga abin da ya yi da kudin.
To komai uwar ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya za ta ce akan wannan koma baya da take samu a halin yanzu? Comrade Ayuba Wabba shine shugaban kungiyar kwadagon ta Najeriya.
Kafin ai kare kudin mai na ko shinkafa 10,017 yanzu 10,017 ne. Duk wanda suke kama ka dinga masu sai ka mai din ne ai kudin kungiya ko guda daya a magana nake ga maka yanzu wanda baya ciki.
To comrade a baya an san cewa idan kuna irin wannan yajin aikin misali ƴan kasuwa suna mara muku baya a dadiyar kungiyar ƴan kasuwa ta arewacin Najeriya sun ce ba sa goyon bayan yajin aikin nan.
Kuma suke so mai su sayar ne. Ai ko da ba da muke irin wannan aikin dole ne akwai irin wannan aiki. Wanda yake sayar sayarwa ya samu riba kan zai samu riba
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Aƙalla matan sojoji da suka rasa mazajensu a fagen daga da matasa su 150 za su amfana da shirin koyon sana'o'i ƙarƙashin wani shiri da uwar gidan Hafsan mayakan sama na Najeriya Hajiya Hafsat Sadiq Abubakar ta ƙaddamar a kwalejin Ramat da ke Maiduguri. Hajiya Hafsat ta ga manema labarai ciki har da namu Haruna Dauda cewa wajibi ne su ma su ba da tasu gudunmawa wajen taimakawa waɗannan mata da matasa waɗanda ake sa ran su ma za su horar da waɗansu bayan da suka kammala wannan shiri.
Ta ce yanzu hakan sun zabo matan da suka rasa mazajensu a filin daga da ma wasu ɗalibai da suka hada da samari da 'yan mata wanda za a koyar da su sana'o'i kamar na gyaran gashi da aikin kafinta da aikin koyar ɗinki da aikin gini da koyon karatun kwamfuta da dai wasu sana'o'in na daban da za a horar da waɗannan mutane cikin sati 6 don su zamo masu dogaro da kai su kuma horar da wasu masu tasowa nan gaba. Ga ma dai ƙarin bayani da Hajji Hafsat ɗin ta yi ma manema labarai.
Matasa da kuma mata su ke buƙatan da zai tallafa musu su samu aiki ne ya su taimaka ma rayuwarsu su samu sabbin wannan aniya muka ce ta wani kafin da wannan sana'a wani da kawo musu samu su taimaka ma kansu da iyalansu.
Kamar sana'o'in wani iri ne madam?
Akwai computer training.
To koya mutanen da aka dauki nauyin nasu ke ji game da wannan taimako?
Kamar kai me za ka koyar da kai ne?
Computer science.
Computer ko?
Za mu gode mata da farko da wannan progress da bamu dama da ta bamu na yin wannan aikin da kuma muna gode ma duk wanda za su samu su kai benefitin a wannan abu. Allah ya sa wannan abu ya zamanto shi ne yadda za su taimaka musu da kuma al'umma gaba.
Dama kana karatu a wani wuri ne bayan ka gama sakandare ko kuwa?
A yanzu ma haka dai ina factory a yankin Maiduguri.
Kuma za ka samu wannan ƙarin ilimi na kwamfuta?
Insha Allah.
To Allah ya taimaka ƙwarai da gaske.
Suna na Shafi'u Usman. A gaskiya na farin ciki da kafa kanmu na wannan karatun da za mu yi don taimakon kanmu da kanmu da kuma ƴan uwanmu. Ga ni ba ilimin kwamfuta ne ba, ina neman ilimi ne na aikin hannu wanda ya zan aikin ƙarfi-ƙarfi ma'ana aluminium work. Wanda ya zani ma zan yi dogaro da kaina taimaka musu.
To suna na dawa ne.
Me za ki koyar? Me za ku koyar da ku a nan?
Tailoring ne.
Aikin dinki ko?
Eh.
To da kana sha'awan wannan ne ko kuma an kawo ka ne an saka kawai an ce ka koya?
A sosai ma ina sha'awar shi ne tun kanna wannan abin ya fito ina son jin ku.
To ya za ka hada aikin sana'an dinki da kuma karatunka? Kada ganin ba zai shafi karatunka ba?
A da kana karan da ran Allah za a lallaba za a gama kuma ki koya.
To me sunan naka?
Ibrahim Amin.
Kai me za ka koya na?
Kafintari.
Kana karatu a wani wuri ko?
Ina karatu a Ramon. Kai ba karamin da ina ji wurin saboda zai taimaka mana sosai a wajen karatu mu. Mun gama aikin muna da aiki za mu yi karatu mu insha Allah ba mu ba ka lokaci insha Allah.
Wato dai za ka shirya tun kafin gama karatu ka gama ma kana da sana'a?
Ina sana'an aiki na kafin samu aiki insha Allah.
Sunana Hadiza Adam Bulama. Ni zan koyi interior decorating.
Wato aikin gyare-gyaren gida kenan?
Gyare-gyaren gida nake so. Zan koya, koya ma youth wanda suke tasowa su ma su san yanda za su gyara gidajen su da environment da za su shiga generally.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Komi sai da mata, duniya gama sai da mata. Duniya gama sai da mata. Komi sai da mata.
Rahotanni a wasu kafofin yada labarai daga Najeriya suna nuni da cewa kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP ya zaɓi Senata Walid Jibrin a zaman shugabanta, ko kuma a zaman shugaban wannan kwamitin a daidai lokacin da ake ci gaba da rudani kan alƙiblar jam'iyyar da yanzu kusan ta dare gida biyu. Duk da haka shugaban jam'iyyar wadda wato yake tsaka mai wuya Senata Alimadu Sharif ya roƙi yayan jam'iyyar su kai zuciya nesa.
To mu a zaman mu mutanen arewa ba mu iya mu je mu jani jaka da iyayen ba. Abubuwa da yawa ya faru kwanan nan. Alot mutane da yawa sun fadi maganganu kala-kala, amma ni ban aiki kowa ya je ya yi magana a madani da ba. Abinda zan ce a jama'a kowa ya hakuri, PDP nan party ne wanda ta mulke kasan nan shekara 18. Yanzu ban ma kan mulki, yanzu party ne wanda za mu sake hada mu neme yadda mutanen Najeriya. Saboda haka ina kira da kowa da kowa.
Za mu ka muku cikakken rahoton da wakilin sashin Hausa Sanusi Adamu ya aiko mana daga Jalingo cikin shirin Hantsi. Muna ka muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu karfe 1:16 na dare agogonmu a nan gundumar Columbia. Ga Ali Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Waɗanda suka ce za a yi wannan convention ɗin ba su da ikon su ce za a yi wannan convention ɗin domin ba sa kan kujerar mulkinsu.
Na riga na faɗa cewa in ba da yi tashin kiyama kafin ranar Talata ba za a yi wannan taron.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da sadunmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Ba abin da nake da shiwa a duniya wanda an taba zina jin ciwon kamar sunana. In ka ce Alimo da Sharif family na wa kenan.
In baka je ka hada ni da wani kungiya wanda international community suna kyaman su, Boko Haram ni sun kashe yan wana kanne na guda biyu a ci da mutane na ba iyaka. So duk wanda ya ce mini ya hada ni da wannan kungiya, to shi sai gaban alkali ne zai raba mu da shi.
To wannan murya da kuka ji ta tsohon gwamnan jihar Borno ne kuma tsohon dan majalisar dattawa wato Senator Alimadu Sharif, mutumin da aka ce ya zo ya kammala sauran wa'adin tsohon shugaban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya wato Ahmed Adamu Mu'azu, amma abun ya zo ya zama rigima bayan da gagarumin baraka da tashin hankali na shugabanci ya barke a cikin jam'iyyar.
Sunana Yusuf Lamido Cikaire, muna murna da hukuncin da jam'iyyar PDP ta yi na baiwa shi Senator Alimadu Sharif shugabancin jam'iyya na riko. Zamu ba shi goyon bayan da yake bukata duka. Masu koke-koke ko masu danganta shi da wasu abubuwa munana, muna jan hankalin su daina, in kuma ba za su daina ba su kai hukuma. Ba wanda yafi karfin hukuma, hukuma ta neme shi ta gurfanar da shi ta tabbatar da abin da ake zargin sa akai.
Saido Usman sunana, state coordinator na PDP a Kaduna. Idan aka ba Senator Alimadu Sharif wannan shugabanci, to kamar mun yi kirari ne muka dauka muka daba cikin mu, saboda jam'iyyar PDP yanzu tana buƙatar mutanen da za a kalle su a matsayin sahihan mutane waɗanda kila idan an kalle su zai sa jam'iyyar ta dawo da martabanta, ta dawo da mutuncinta kamar yadda aka so mota a baya.
Haka ne, bangaren PDP na shi Senator Alimadu Sharif sun ce sun kammala duk shirin da suke na yin babban taron su na tsaye da shugabanni a ranar Asabar din nan mai zuwa a garin Port Harcourt, ranar da suka ce a ita ce ma ranar ƙarshe ta shugabancin sa. To amma ɗaya bangaren da yanzu yake karkashin jari gana sun ce ƴan bangaren Sharif ba da gaske suke yi ba, kuma suka sake jaddada cewa ai tun watan da ya gabata na Maris ya kamata a ce Sharif ya ajiye shugabancin nasa. To kan wannan rigima ce muka gayyato wakilan bangarorin guda biyu domin mu ji wayannan da za a toya. Daga bangaren jari gana muna tare da Shehu Gaban, yayin da daga ɗaya bangaren na Senator Alimadu Sharif kuma muka gayyato kakakinsa Ino Buwala, wanda muka tambaye shi ko har yanzu suna nan kan bakansu na yin wannan taron a Port Harcourt ranar Asabar din nan mai zuwa.
Na riga na faɗa cewa in ba da yi tashin kiyama kafin ranar Talata ba za a yi wannan taron. Saboda haka muna kan bakanmu, amma ɗaya abin da nake so ka gane shi ne ba wai muna adawa da wani wanda an san shi a kundin kasa kundin tsarin kundin dokokin kasa cewa shine da shugabanci PDP ba a halin da ake ciki yau Ali Sanata Ali Madu Sharif da sauran jama'a sune da mulkin jam'iyyar PDP amma kuma wannan ba zai hana wayansu mutane da suke ganin abubuwan da ake yi da gamshe su ba su yi korafi ba
to
haka ba wai na bangare wani na wani bangare ni na wannan bangare ba ni ina tare da jam'iyyar ne
yawa to
dai kun wani ne yana da wani ra'ayi amma mun muna da jam'iyya
Alan Shehu wannan taron kukunci ba za a yi shi ba ko
mun riga mun yi bayanan mu dukkan al'umman PDP na Najeriya kuma mun ga musu dalilan da ba za a yi wannan taro ba domin ba ka'ida a cikin shi ba bi dokan yansa ba na biyu wayanda suka ce za a yi wannan convention din ba su da ikon su ce za a yi wannan convention din domin ba sa kan kujerar mulkinsu domin lokacin da doka ta ɗiba musu ya wuce wanda shine 24th of March kuma babu wata kungiya ko ta bangaren PDP da take da ikon ta ƙara wa kowane ne lokaci akan kujerar mulkinsa wanda take da wannan ikon convention ne na PDP kuma convention din nan ba a yi shi ba saboda haka kujerun da suke kai ba su da ikon daukan wani abu akan wannan kujerun ba su da ikon yin wani abu domin lokacin da ya kamata su yi ya riga ya expiring kuma lokacin ya wuce duk abin da suka yi is illegal saboda haka muka ba su shawara cewa a dakata a gyara wannan abu
to
kuma yana so ka san makasudin fadace-fadacen nan tun da ya taso
yawa
saboda fil asal tun kafin ma a yi zabe PDP ta san tana cikin hali mai wahala muka tabbatar da cewa in an ci gaba da karye dokan party din nan zamu fadi zabe shugaban kasa aka zo aka karye dokan wannan party aka karye maganar
ta yaya aka karye dokan ta yaya aka karye dokan party ne
karyawa shine tun farko a lokacin da ya kamata a ce mulki ta da arewa shugabannin party a wannan lokacin suka juya fuskansu suka toshe kunnuwansu suka ce san a ci gaba a haka
to Alasho bari ina zuwa ina zuwa Alasho ina so mu dinga abin nan hankali dan akwai abubuwa da yawa bari in dawo tukuna kafin mu ga magana taron nan tukuna zamu zo mu shiga da mun sanin dalilin abin da ya je wannan shine sanadin program din amma Malam Ino ka ce ku za ku je koyi taron idan su wannan bangaren kana cewa ba bangare ga bangare akwai shi idan ba su zo wajen wannan taron ba me za ku yi a wajen taron ku kadai
dan ba ga sani ba a duk fadin kasar nan yanzu an riga ai congress daga ward local government state yau din nan an kammala na zonal daga nan wayannan congress din ne an riga an zabi delegates wanda za su tafi Port Harcourt duk masu zance nan ba ko delegate ko guda daya a cikin su dun ba su tafi gida lokacin da ake congress ba kuma ba za a yi mutum aski ba sai yana nan saboda haka ba su je a gida sun nemi a zabe su delegate ba balle su ce za su tafi Port Harcourt amma mu mun san dai delegate za su tafi Port Harcourt amma ka san mutum fahimtarsa wato fahimtarsa sai dai ko ka yi hakuri da yadda mutum ya fahimci
mu koma ga magana da shi a Alhaji Shehu ya fara yi na cewa wannan abun duk ya samu asali ne saboda ba abu ka'ida ba wajen shirya abun nan yana cewa kamata ya daga ran 21 ga watan Machi da ya wuce wannan shugabanci na Senator Ali Sharif ya kamata ya kare me zaka ce kan wannan ba haka din bane
ba haka nan bane abin da bai sani ba shi yasa nace mutum ya danganta ga yadda ya fahimci abubuwa ne yake shi wannan mai maganan nan kila bai karanta menene yasa aka ba Ali Sharif wannan abun ba wani tsari aka bi aka bashi wannan
amma ba magana tsari magana rana an sa rana lokacin da aka bashi shugabancin cewa daga rana kaza zuwa rana kaza shugabancin zai tsaya
wayanda suka bashi rana su suka sake zama suka ce to ba za a yi a ranan ba aka daga na ward ne kawai na kwana 7 amma duk sauran a bi tsarin yadda aka shi fada abun kuma haka din ne za a bi shi a karasa
Alan Shehu ba ku cikin mutanen da suka zabi Senator Ali Sharif a lokacin da aka ce an zabe shi ya zama ya kammala sauran lokacin da Amin Ma'az ya gama
na farko babu wanda ya zabe shi na biyu ina so ka sani abin da ya faru. Waɗanda aka zaba daga state wanda caucus na party take a zabo su daga state din su na notice mutane shida ne. Kowanne state na notice an ce su fito da mutum daya. Wanda aka zabo daga Borno shine former minister na FCT Abagana. Wanda aka zabo daga Bauchi ni aka turo daga Bauchi. Wanda aka zabo daga Yobe senator Kirkir aka zabo daga Yobe. Wanda aka zabo daga Gombe senator Saidu kuma aka zabo daga Gombe. Wanda aka zabo daga Adama Wilberforce Tuta aka zabo daga Adama. Taraba ne kadai bata nominate wani ba. Amma tun lokacin akwai wannan kullukullun da ake yi da wannan munafucin da ake amma ina so ka san wani abu. Shi wanda kake magana da shi ya nadi Inuwa Bala. Na farko a 2015 ya shiga party nan. Na biyu fara siyasar sa ma a 2011 ya fara ya nemi takarar jiha ya fadi a zabe. Ali Sharif ya zo ya bashi commissioner. Na uku kasancewa ba yi da tarihin yadda ma aka kafa PDP bai san ta ba bai san asalin ta ba.
To Ali Sharif bari mu bashi dama tunda yana nan ya
wanda yake da tarihin party bane wanda yake maka ya san dokanta ya san lokacin da aka diba musu lokacin zai wuce kowa ya sani cewa an zabe su akan shekara hudu ba manga ya fara aka samu rikici ba manga ya tafi Mu'azu
to ina zuwa Alhaji Shehu
aka fadi zabe Mu'azu ya tafi aka ce a zo a karasa wannan lokaci na Mu'azu
to ina zuwa naji Malam Bwala abubuwa biyu zaka taba na farko kai kanka yace kai kanka sabon shiga ne a cikin jam'iyyar nan to ba kai ba har mai gidan naka ma ina jin ɗaya daga cikin korafin da ake kenan na cewa bai ma shekara biyu ba a jam'iyya ya fito daga APC ya za a zo a dauke jam'iyya ba shi mun magana kan abin duban da kaji
to kafin dai in fara wannan bayanin tunda shi Malam Shehu gaban ya nuna kamar ya san abu akai na bari in ga maka cewa duniya ta san an kore shi ajihu uku ajihu bai kara ta secondary school din nashi ba an san cewa an bashi chief of staff na yi guda an ka kore shi kafin shekara daya dun bai yi aikin ba ka gane saboda haka in yana gani ya sani ne ni ma ina so in ga mu jiya mun san shi cewa makarantar
ne ai ya tabbata jahiliya ce ke bincika wani makami ya tabbata jahiliya ce ke bincika in ba jahili ba fare wannan magana ni ne liberal revolution na kawo
makaranta
kuma duk wanda ya san tarihi ya san ni ne liberal wannan revolution ne saboda haka yana ba ke sa nake bai da ilimin da zakai magana siyasa
shi
Ma shi bari ya karba bari ya mana bayanin tam abubuwan da yawa zai bari zai ci gaba Malam Inuwa ina jin ka to a gaishe ku Malam Mai don Allah kai mu shirin makon gobe za mu ji sharuɗin da aka tsaida na bayo shi Sanata Ali Modu Sharif ragama shugabancin jam'iyyar nan ta PDP da kuma dalilan da suka sa su bangaren jeri ga naden ba sa son a bayo arewa shugabancin ita PDP din muna bada babbar godiya ga baki namu Malam Inuwa Bwala da shi Malam Shehu Gaban da ko musamman wakilin mu Nasiru Adamu Hikaya da ya taimaka mana aka hada shirin nan a madadin dukkan su ne ni Aliyu Mustafa Sokoto a Washington
To a gaida malamai a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Yamman da Najeriya take hakowa ya ragu da wajen kashi 40 daga cikin 100 a saboda hararen da ƴan yakin sa kai suke kaiwa a kudancin kasar. Minista a ma'aikatar albarkatun mai Mr. Ibe Kachiku shine wannan furucin. Jiya Litinin Mr. Kachiku ya faɗa wa majalisar wakilan Najeriya cewa yawan ɗanyen man da Najeriya take haƙowa ya ragu daga garwa miliyan 2,200 kowace rana zuwa ganga miliyan 1,400. Manyan ƙasashen duniya sun ce za su goyi bayan sabuwar gwamnatin ƙasar Libya a wani yunkurin ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗage takunkumin da ta azawa a ƙasar. Matakin da suke ganin zai taimaka wa gwamnatin daƙile barazanar matakan tsaron cikin gida da kuma yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry shi ne ya bada sanarwa wannan shawara bayan wani taro da Amurka da Italiya suka jagoranci yi. Mai magana da yawun jam'iyyar African National Congress wadda take jaragaban mulkin Afirka ta Kudu Zizi Kodwa ya zargi gwamnatin Amurka da laifin kokarin dagulawa gwamnatin da aka zaba bisa tafarkin mulkin demokradiyya harkoki koda yake wakilan gwamnatocin kasashen biyu sun yi watsi da wannan furuci.
To madalla, da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a safiyar nan, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Jummai Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Kibahi Radio Dio ne wadda kura da akin gabatar da shirye-shirinmu da ma injiniya Malam Zubairu da ya riga masa, anan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.